أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ومسك اللهم رسول رمو تا كفريات الأباري تا سنة تيفي إيكا إسكينان إسلام كتاب وسنة منا مكوغيسوة الدين المسلمتي منا كارغودي والله سبحانه وتعالى دا واندتكين إيكو سادغانين دا مسا يبامو إيكو muka hadu da ku a wannan darasi namu mai taken hada nasoshi ko yadda ake hada nasoshi ko yanda ake hada nasoshi kenan. Wannan kuma insha Allah ta'ala shine darasin mu na 65. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kikkiawan karku. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Kamar yadda muka sani, muna littafiya ne da littafai guda biyu. Littafi na farko daf'u ihami littirab an ayatil kitab na ash-shaykh al'allamatul qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti, da kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid وأجوبتها محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي رحمهم الله ورحم الله جميع المسلمين. تو بين جيرين آيوي دو مكي دو ممونا بين جيرين آيوي ني تون دل التافي بيوني مكا حدا غاك آيدا كما تكوني التافي أكنا تاشد بانتو أما سي مكا دوكيس آرين محادة لتتفنغو دابيو تون دا منا إيا بين جيرين آيوي القرآني كنان سي مدوبي إدن ونن ياكاو آيو دتكي غبانتو ونن cikin wannan littafin kenan sai mu yi amfani da ita har izuwa lokacin da muke fatan Allah ya nuna mana mun kai ƙarshen wannan waɗannan littafan insha Allah ta'ala lafiya. To, a yau za mu tashi ne akan mas'ala ta 239 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa Ajwibatuha. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala, ya akai Allah yace adhillatin 'alal mu'minina, kaskantattu akan muminnai, aya ta 54 a cikin suratu al-Ma'ida. Walam yaqul adhillatan ko adhillatin lil mu'minina, kaskantattu ga muminnai, sai ce akan muminnai. Wa inna ma yuqalu, malam yace ana cewa a larabci kenan, dhallalahu, ya kaskanta, ma'ana ya sauƙaƙa, yayi tausayi zuwa gare shi. Ba a cewa la dhalla alaihi, a larabci ba a cewa ya kaskanta akan shi, domin idan anka nuna kana akan abu kenan babu nuna tausayi. Amma an ce zallalahu, ma'ana ya wato yi sauki gare shi, ya nuna tausayi zuwa gare shi. Qulna, malam yace to amsa, li'annahu dhammana dhalla ma'ana al-hunu, wato fi'ili na dhalla nan ya dauki ma'ana ta al-hunu, tausayi. An gane ko ba kaskanci ba kenan, tausayi, masu tausayi na ga muminnai. An gane ko wal'atfu, nan wal'atfu ba yana nufin an hada ba, a'a, nan al'atfu yana nufin tausayi. Dan a cikin larabci ana cewa al'atifa, ana nufin tausayi. To nan al'atfu ba wancan al'atfu na hawa ake zance ba, ana nufin al'atfu nan, ma'anarsa ta larabci tana nufin tausayawa. An gane ko, shine abin da ake cewa, wanda kuma galibin lokaci suna cewa atafa da larabci, wani lokaci suna nufin ya waiwaya ko yayi kwana. Fa'addahu ta'adiyatahu, ma'ana sai yayi ta'addi shi fi'ilin, aka wato yi masa ta'addi, ma'ana aka sanya masa harafi. Wani lokaci ta'addi ana nufin ta'addi zuwa ga maf'uli ko suna, wani lokaci ana nufin ta'addi da harafi, ma'ana sai ya ketarar da shi da harafinsa. An gane ko, irin yadda shi hana, sai a ce hana alaihi ko atafa alaihi. To tunda shi zalla ya dauki ma'anar wannan fi'ilin, to sai aka yi masa amfani da wannan harafin. Ina fata an fahimci ni, shine abinda malam yake son ya ce. Ka annahu qala, malam yace kamar ga yadda aka ce hanina alal mu'minina. Hanina jam'i na alhanu, shine mai tausayi. daga nan anka samu alhanan an gane ko kuma anka samu hannan kuma aka samu hannana mai yawan tausayi mace kenan hannan kuma namiji hannina alal mu'minina masu tausayi ga mu'minai aqifina alaihim masu tausayi a gare su to wannan shine abinda malam ya kawo kenan nan malam don akwai waɗansu daga cikin malamai malaman kufa suna ganin harufan jarra wasu suna ɗaukar wurin wasu kenan su a wajen su kawai adillatin alal mu'minina fi'ilin yana nan asalin sa kawai lamun ce kamata a kawo sai an kai amfani da ala to me yasa aka yi amfani da ala saboda balaga ta alqur'ani misali ya dauki ala saboda ala tana nuna tausayi ne akan mutun izuwa gare shi ma'ana tausayi ne wanda yake da alaka da karshen makoma akwai lokacin da in ka nuna mutun tausayi ba tare da ka wato umurce shi ba ka sa shi abinda baya so karshe ya samu alkhairi wani lokacin ba za a samu fa'ida ba shi yasa sai ayi amfani da ala da take nuna cilastawa kamar yadda zaka ba danka kashi ko ka daki danka saboda ya je makaranta to a zahiri rashin tausayi na amma kuma a batini tausayin sa ne domin da shi zai zama wani abu a gobe ina fatan an fahimce ni su kuma malaman Basra suna ganin tadmini ne ma'ana wani fi'ili ya kunshi ma'ana wani fi'ili shi yasa su sai su dauki cewa fi'ilin ne ya dauki kunshi ya kunshi wannan ma'ana wannan fi'ili sai aka dauki harafin sa aka dora masa wanda bincike ne mai yawa kuma mun taba bayani wani malami ma na kasar abin nan in ban manta ba kasar Dubai yayi littafi ma akan wannan kuma dalibai suna bincike da malamai kuma suna bayani akan wannan mas'ala din to wannan shine abin da malam ya kawo kafin mu wuce ina so in kara waɗansu abubuwa kamar yadda muka saba wani lokaci saboda tana yiwa akwai dan bayani wanda yake na da amfani da ya kamata a kara wannan aya da Allah ya kawo da Allah yake bayani akan ta malam ya dan kawo daidai inda yake son yayi bayani ne farkon ta ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna ya kun kuka yi imani duk wanda ya ridda daga cikin ku bar addinin sa fasawfa yati Allahu biqaum da sanu Allah zai duru su mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna suna kaunar Allah Allah yana kaunar su to wadan suna cewa su ne mutane na Abu Musa al-Ash'ari kamar yadda athar su ke nunawa amma kuma wannan ba su kade ba abin yake banta ita al'umma ta ko jama'a ko kabila ko mutanen yankin Abu Musa al-Ash'ari al-Ash'ariyin a'a dukkan wadanda suka yi ridda kasu tsammanin Allah ba zai kawo wadanda koda kai ridda addini na Allah ne Allah zai tsare addinin sa kuma koda kai sako-sako cikin aikin addini da kana kokari ka bari kada ka sa tsammanin ka cuce wani a'a wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum amma idan kana aikin addini nauye ma yawa sai kan rage ka tafi daidai karfin ka wannan ba za a zarge ka ba to sai Allah ya ce adillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin malamai sun fitar da wani abu da ake kira al-istiqra a karkashin wannan aya shine cewa nan an kawo abu wato biyu abu abinda aka kawo wato guda ne aka kawo amma ana iya fitar da hudu domin su masu imanin nan sai aka ce adillatin alal mu'minin masu tausayi ne ga mu'minai a'izzatin alal kafirin sannan masu tsanantawa ne akan kafirai to sai malamai suka ce abu hudu ne sai aka kawo daya wato asalin magana yadda take ana iya cewa adillatin alal mu'minin adillatin alal kafirin masu tausayi ne ga mu'minai masu tausayi ne ga kafirai sannan ana iya cewa a'izzatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin masu tsanantawa ne ga kafirai masu tsanantawa ne ga mu'minai an gadi kuma masu tsanantawa ne ga mu'minai masu tsanantawa ne ga kafirai na uku kuma ana iya cewa a'izzatin alal mu'minin azillatin alal kafirin masu tsanantawa ne ga mu'minai masu kuma tausayawa ne ga kafirai to sai aka kawo wannan kawai shine azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin masu tausayi ne ga mu'minai masu tsanantawa ne ga kafirai saboda wannan shine abin da ake bukata bai dace ba musulmi ya zamanto mai tsanani akan wato ya zamanto mai tausayi akan mu'minai mai tausayi akan kafirai su kafirai ana tausaya musu ne a cikin al'amarin da bai shafi addini ba ba su da lafiya ana yi musu magani ana iya tausaya musu amma bai dace ba game da al'amarin addini ya yi sako-sako a ce a'a bari a bar abu kaza a halatta musu shi ko a haramta koko a ce haramta ko ma halat koko abinda a halatta a ce a'a wannan ba za a ji musu ta fuskar da'awa da wannan ba ina fata ana fahimta ta amma za a iya bin su a hankali har su shiga cikin addinin musulunci koko idan mutum ya musulunta a bi shi a hankali har shi saba da wato al'amura na musulunci to dan haka dai bai dace ba musulmi ya tsananta ma wato musulmi bai dace ya tausaya ma kafiri shi yasa ba a kawo wannan ba to yanzu wannan wanda musulunci ya kawo wanda addaidai a saukaka ma musulmi a tsananta ma kafiri a cikin al'amuran da suka dace a tsananta musu mun yi bayani kan al'amuran addini ba za a tausaya musu ba amma dan kafiri bai da lafiya a bashi magani dan ya samu lafiya in dai ba an san in ya samu lafiya ba zai yaki musulmai ko ko wani mutum ne wanda kafirai ma suna amfano da shi dan yakar musulmai to irin waɗannan su ba ma fatan ake a tausaya musu ba ina fatan mutane za su iya fahimtar wannan abin da nake son na ci to amma yanzu sai abin ya juye yanzu Allah ya ce mutane nagari musulmi nagari su ne masu tausaya ma mumini masu tsananta ma wato kafiri yanzu ko sai abin ya juya musulmi sai suka koma wato azillatin alal kafirin masu tausaya ma kafirai aizzatin alal mu'minin suna tsananta ma mu'minai wannan shine abin da yake faruwa yanzu a kasashen mu shine yake faruwa a cikin mu'amalan mu galibi daga cikin musulmi illa man rahimallah ya fi ganin kimar kafiri da dan uwansa musulmi saboda kafiri ya kera mota yayi kaza yana da na'urori shike da ci gaba na duniya shi yasa sai ka fi dauka shi da muhimmanci fiye da mumini mai addini alhali kuma abinda malamai suke cewa shine mumini guda yafi duk kafiran duniya gaba ɗaya tun daga kafiri na farko na zamanin annabi adam har kafiri na ƙarshen duniya mumini guda yafi su domin su wutar jahannama za su shiga makamashi ne na wutar jahannama mumini kuma dan aljanna ne to amma saboda duniya ta rude mu kuɗi motoci kamfuna na'urori sai suka samu na ganin kafirai sun fi muhimmanci da musulunci yaren su ma yafi na musulunci tsarin su ma kamar yafi na musulunci da sauran abin da ya kama da haka to don haka alqur'ani galibi yana amfani da irin waɗannan da haka ya kamata mu fahimci wannan sannan kuma abu na gaba wanda ya kamata na ƙara za ku ga alqur'ani na ka irin wannan misali a cikin suratul baqara kai irin wannan wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu kaga da Allah ce wa asa an takrahu shay'an tana yiwa ku so wani abu wa huwa wato wa asa an takrahu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tana yiwa ku so wani abu alhali sharri ne gare ku wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum tana yiwa ku kyamaci wani abu shine alkhairi gare ku wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum tana yiwa ku so wani abu alhali sharri ne gare ku to bai wanda ana kiran sa a cikin ilimin balaga al-ihtibat kuma ai qur'ani yazo da wani abu kamar ma'ana akwai wani abu bayan wannan ai wa asa an takrahu shay'an wa huwa sharrul lakum tana yiwa ku so wani abu wa asa an takrahu shay'an tana yiwa ku kyamaci wani abu wa huwa sharrul lakum kuma sharri ne gare ku wa asa an tuhibbu shay'an tana yiwa ku so wani abu wa huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku amma me yasa bai kawo shi ba saboda nan yana magana ne akan abin da kuke kyama domin wani lokaci za a umurce ku da abu wanda kuke kyama kuna sa tsammani kamar sharri ne gare ku domin ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum an farlanta muku yin yaki kuma kuna kyamar yaki to tunda yana magana ne akan abin da kuke kyama tunda galibin abin da shari'a ta yi umurni da shi ko ta yi hani da shi za mu kyamacin hakan amma sai in mun ci gaba da aiki ne za mu ga amfanin sa sai kawo abin da kuke kyama tana yau zaman to alkhairi gare ku shine misali ba kwa son yaki kuna ganin kamar sharri ne alhali cikin sa ne za ku samu daukaka cikin sa ne za ku kare addinin ku da iyalanku cikin shi ne za ku sa tsoro a cikin zukatan makiya sannan kuma kuna son ku zauna ba sai kun yi yaki ba kuna son ku zauna gida wannan shi zai gadar muku da bauta shi zai gadar muku da kaskanci shi zai gadar muku da kafirai su mamaye kasashen ku su yadda suke so da ku to kaga wannan galibi za ku iski malaman balaga suna kiransa al-ihtibak kuma shi na da yawa mas'ala ce da dalibin ilimi ko in ce daliban ilimi za su iya bincike kanta to kafin na wuce mas'ala ta gaba akwai wani dan abu mai muhimmanci da ya kamata na ƙara shine karkashin wannan aya da Allah ce azillatin alal mu'minin wannan sifa ce ta mu'minai aizzatin alal kafirin masunanta wa ga kafirai wanda kuma ita ce sifa ta sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Muhammadur Rasulullah aya cikin suratul fath sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walladhina ma'ahu ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum wanda ke tare da shi na ana nufin ba tare da shi ba ta fuskar jiki a ta fuskar imani don munafikai suna tare da shi a cikin Madina kuma kafirai sun zauna tare da shi a cikin garin Makka amma ba su da wannan sifa don haka nan ma'ahu ana nufin waɗanda suka yi imani da shi ko suna tare da shi ta fuskar a zamani ko kuma ba sa tare da shi wato ta fuskar zamani amma sun yi imani da abin da ya zo da shi ashidda'u 'alal kuffar suna masu tsanantawa ga kafirai ruhama'u bainahum suna masu tausayi a tsakankanin su ina fata an fahimce ni. To kaga wannan ita ce siffar ta sahabbai, kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kan shi shine ya siffantu da wannan, dan yafi kowa cancanto siffantuwa da wannan, shi yasa Allah ya siffanta shi a cikin alqur'ani da ayoyi da dama. Fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. كذا الله يجي ممنزون صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم سبور وترحمة مسمى دقى الله كذا منتو ميتو سيزوا غريسو من لانا واتو يلينو أنغانيكو كمر in ba da rahama ta Allah ba da ba zai samu wannan ba kenan. In kaga Allah ya baka dabi'o'i na gari ko Allah ya baka wata ni'ima, ka gode ma Allah, rahama ce ta Allah, Allah ya ga dama, domin da Allah bai baka da ba zaka iya yi ba. Sai Allah yake cewa walau kunta faddan, da ka zamanto faddan, an gane ko daga al-fadhadha ne, shine wato ka zamanto faddan mai kaushin al'amari ko kuma mai mummunan furuci, an gane ko mai gautsin baki, faddan ghalizal qalbi mai kaushin zuciya, ko kuma faddan mai saurin yunhushi, an gane ko ghalizal qalbi mai kaushin zuciya, lam faddu min hawlik, da sun watsi daga sun barka kenan, sun watsi daga barinka, ko ma'ana ba za su bi ka ba, jama'a dai da ta watsi ma. To kun ga ya ku ƴan musulmi ne, suna daga cikin sifofi waɗanda jagora kamata ya siffanta da su, kada ya zamanto mai saurin hushi kuma mai kaushin zuciya, mutane ba za su iya bi shi ba. Da kuma sifa ta tsoro, matsoroci ba za a yi jagoranci ba, da kuma ruwa marwaci ba zai yi jagoranci ba. Almuhimmu dai, idan ana son a samu sifofin shugaba, waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da suke nuna yadda ya kamata shugaba ya kasance. Wallahu ta'ala alam. To ina ganin za mu iya barin bayani akan haka ƙarƙashin wannan aya, gwargwadon abubuwan da suka bijiro mini ne muka ɗan ƙara da su. Wallahu ta'ala alam. Mas'ala ta gaba, mas'ala ta 240 a cikin littafin As'ilatul Qur'anil Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala, ya akai Allah yace wa man yatawalla Allah, duk wanda ya jibinci al'amarin Allah wa rasulahu da manzonsa, wal ladina amanu, da suka yi imani, fa inna hizballahi humul ghalibun, lalle runduna ta Allah ita ce mai rinjaya. Aya ta 56 a cikin suratul Ma'ida. Malam yace wa kam marratin, so da yawa, ghuliba hizbullahi ta'ala, aka rinjayi wato runduna ta Allah kenan, fi zamanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, a zamaninsa. Misali idan muka duba kamar yakin Uhudu, kafirai sun ci nasara akan muminai, misali ta fuskar wato kashe-kashen da suka yi kenan. Wa ba'dahu, da bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ai akwai lokacin da za ku ga kafirai sun yaki daula ta musulunci, misali kamar Tatar da Mughal da suka yaki suka rukuza dauloli na musulunci, da kuma yanzu kafiran zamani da suka ruguza daular Uthmaniyyar Turkiya da sauransu. Dai za ku ga wani lokaci ana cin nasara akan daulolin na musulunci, ila yaumina hadha, har zuwa lokacinmu, inda malam yake magana a lokacin shi, mu ma sai mu ce ila yaumina hadha, ana samu. Malam yace kulna, za mu ce amsa, al muradu bihi al ghalabatu bil hujja wal burhan, na ana nufin wato rinjaya da hujja da kuma wato burhan, dalili kenan, la bid dawlati was saula, ba ana nufin rinjaya ba da daula, ma'ana mulki kenan, ya zamanto duk lokacin da aka yaki mu za mu ci nasara, ya zamanto mun samu mulki akan su. Was saula, da kuma as saula, kalma ta saula asalinta tana nufin tunkuda, sala yasulu, ya tunkuda, daf'u sa'il a cikin littafin fiqhu, idan mutum ya tunkude wanda ya bijiro zai halaka shi, idan mutumin ya mutu babu diya. Idan kun kadiba cikin littafin fiqhu za ku gani dalilan da ke nuna cewa, misali idan mutum ya mutu wajen kare kanka gare shi, ba za a ce ba za ka biya diya, kuma a san karewa da wani irin makami ne, da makamin shi da naka duka ɗaya ne, ko kunaka ya fi karfin nashi, ko ya ka kare kanka, masaloli ne dai masu yawa cikin littafin fiqhu. Almuhimmu na as-saula dai ana nufin da wato tunkuda, ma'ana karfi, al-quwa kenan. Wa hizbullahi, jama'a ta Allah, ko mu ce rundunar Allah, humul mu'minuna, su ne mu'minai, ghalibuna, su ne masu rinjaya, bil hujjati abadan, da hujja har abada, ma'ana duk yadda kafirai suka fi karfin mu ta fuskar wato duniya misali yanzu kamar yanzu da yake karfi na makamai na duniya na nukiliya yana ga hannun kafirai ne misali kamar kasar America da kuma kasashen Turai Europe da kasar Russia da kasar China in muka duba waɗannan kasashen galibi ba kasashen musulmai bane hatta da irin kasar India misali za ku iske mafi yawancin mutane da ke cikin ta ba musulmai bane kuma suna da karfi a duniya mafi yawancin dai power a wannan lokaci da muke ciki dukkan su ba musulmai bane to amma kenan yanzu ya za a yi a ce kuma rundunar Allah ita ce mai rinjaya malamai suke nuna cewa abinda ake nufi wato rinjaya ta hujja an gane ko tunda muke rike da alqur'ani kenan mu ne marinjaya domin ba za su iya tunkara mu ba da hujja sai dai su tunkare mu da makamai to shi ko in dai da karfi ne za a yi amfani mutum bai yadda da abu ba kenan ba a rinjaye shi ba ina fata an fahimta kuma shi yasa har yanzu suka fi tsoron komai da musulunci ba sa tsoron wa junansu hatta da manya-manyan fawa na duniya ba sa tsoron junansu irin da suke tsoron addinin musulunci domin shi addini ne aqida ce yana iya ketare kowace ƙasa yana da alaka da kowace kabila yana da alaka da kowace gwamnati yana iya keta kowace irin ƙasa da kowace irin kabila shi yasa suke ta tsoron sa suna tsammani idan suka yaki wannan ƙasa ta musulmi sun kare da musulunci sai su ga kasashen su kuma musuluncin na ta samu a ƙarin adadin musulmai wannan yake nuna maka cewa ba abinda zai rinjaye musulunci to wannan ita ce amsar da malam ya kawo amma kafin mu wuce kamar yadda muka saba muna dan karawa da wani abu na rinjaya mun kawo cewa malamai sun yi sabani akan rinjaya wato abinda ta annabawa da ake cewa waɗansu annabawa an kashe su to kuma Allah ya ce su ne za su yi rinjaya kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli wanda malamai sun yi sabani wasu suna ganin cewa annabawa ko manzanni wasu suna ganin kamar annabawa ne ake iya kashewa amma banda wato manzanni ina fatan an fahimce ni banda manzanni domin an ce wa yaqtuluna annabiyina bighayri alhaq amma su manzanni babu wanda an kashe daga cikin su wadansu kuma daga cikin malamai tunda nabiyina an kace wadansu malamai sun tafi cewa a'a hadda manzanni ana iya kashe su an gane ko don aya ta yi bayani karar a cikin suratul maida لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون كاغا ونا آياتنا ما قلنا لأكن واتو الرسل تو على أي حال ديما لما سكي غنين تيوا ما في تاشيني دو النبي دا أكا أمر تشيشي دا ياكي كو منزو تو با أتبقى شيشي با أفجن ياكي أما إدن يكسن تيبا أمر تشيشي دا ياكي با ينا يوا wato a kashe shi duk da yake su yahuda suna cewa sun kashe annabi Isa alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim amma hakikatan bus kashe shi ba ƙarya ne suke yi ba za a sanya shi daga cikin su ba ina fatan an fahimta mas'ala ce wanda mun tantaba bayanin ta na dan ƙara maido ta ne saboda tana yiwa wani wannan karatun ne zai ji sai abu na gaba da ya kamata mu dan ƙara wa man yatawallaha wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun wadansu malamai suna ganin cewa a'a da an kace su ne masu rinjaya ba wai da hujja ba shi da hujja an san babu ranar da kafirai za su samu hujja akan mu sai dai nan wannan tana nuna cewa mu za mu rinjaya da hujja har abada sannan mu za mu rinjaya da sharadi idan mun kasance akan tafarki na gaskiya kuma muna aiki da addini irin yanda ya kamata kenan sai zaman to za mu iya rinjaya kafirai idan mun yi aiki mun tsaya mu addinin da gaske kenan idan muka ga kafirai sun rinjaye mu to mu dawo mu karatun ta natsu kamar irin halin da duniyar musulmi take ciki a yanzu matsalar daga gare mu ne domin idan mun cika shuruda Allah zai cika shuruda dalilai kuma malamai suna bada dalilai da dama misali idan muka duba a cikin suratu wato An-Nur Allah ya bayanin wannan wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كاغا ألا يا القولي وعد الله الذين آمنوا منكم وأمروا الصالحات ألا يا القولي قول أن سكي إيماني دقا تشنكو سكا أيكا تأيكي نغري ليستخلفنهم في الأرض ألا ذي سن ياسو زمنتو خليفة أبا ينكسا يباسو كرفي كما استخلف الذين من قبلهم كما يدي بادا واتو خلافة تكسا دجاورن تنكسا ga waɗanda suka gabace su alƙawari ne na Allah an gane ko wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum Allah zai tabbatar musu da addinin su ya zamanto addinin su shine mai karfi ta kowace fuska wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna Allah zai musanya musu da tsoron su su samu aminci sai Allah ce ya'budunani la yushrikuna bi shay'a masu bauta ma Allah wanda ba sa shirka ashe idan muna son mu ci nasara mu mai da shirka gefe mu yi aiki da tauhidi Allah subhanahu wataala zai ba mu zai rinjaye komai kasancewar mu ɗan kadan to kun ga komai karancin mu to kun ga wannan shine alƙawari ne na Allah a kowane lokaci kuma kun ga idan muka duba abin nan me yake da suna yakin Uhud Allah ya ma musulmi alƙawarin za su ci nasara sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da manzo to amma da aka samu kuskure daya aka saba sai ba a samu karshe ba a samu cin nasara ba irin yadda ake so aya cikin suratu ali imran tayi bayanin wannan walaqad sadaqakumullahu wa'ada idh tahsunuhum bi'izni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين كونغا الله يتي ولقد صدقكم الله وعده الله ياغسك تاموكو القولين أنا مغانا ليدي صحبا منزو صلى الله عليه وآله وسلم إذ تحصونهم بإذنه لوكا تندكو كي كشكا فريد إذن الله أما حتى إذا فشلتم سيلوكا تندكو كرقونشي an gari ko hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr kuka yi sabani kuka yi jayayya na ana nufin sashin su ba dukkan su ba wadanda ke jabalur ruma wadanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aza akan dutsi mahal ba yace duk yadda kuka ga mun ci nasara duk yadda kuka an ci nasara akan mu kada ku sauko amma a ƙarshe sai bayan sun ga kafirai sun juya sun yi gudu sai suka sabko kadan daga cikin su abu sauko ba wanda wannan shi asanadiyar sai kafirai suka dawo yanzu kuma suka kewayo kenan musulmi da suna da waɗanda suna gani idan za a ka musu hari ta baya su tsare su yanzu kuma babu su sai aka je aka karkashe mutum aka kashe musu mutum 70 to shine Allah ya faɗi kenan dalilin da yasa wannan matsalar ta faru ko ba haka ba hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr wa asaytum nan wasu malamai suka ce wa asaytum Allah kuka saba ma Allah wadan suka ce a wa asaytum ar-rasul kuka saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu suka ce wa asaytum Allah wa rasula kuka saba ma Allah da manzo babu matsala tunda manzo ya ba da umurni idan an saba mishi an saba ma Allah saba ma manzo saba ma Allah ni saba ma Allah saba ma manzo ni babu matsala a cikin wannan wato at-taqdirat da malamai suka kawo wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun baya Allah ya nuna muku abin da kuke so na cin nasara daga nima sannan Allah ya ce minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku akwai wanda yake son duniya akwai wanda yake son lahira ma'ana akwai wanda yana son a samu ganima a raba kuma akwai wanda shi ganima bata dame shi ba wasu daga cikin yan shi'a zaka iske suna amfani da wannan dama su ce to ai an ci cikin sabai akwai mai son lahira akwai mai son duniya a'a nan ana nufin wani yaje yaki ne yana son ya samu cin nasara akan kafirai kuma yana son ya samu wato abin nan ai ganima sai ce thumma sarafakum anhum domin wa yake son a ce an kashe shi an samu ganima a'a mutun yana son ya ci nasara ne akan kafirai kuma ya samu ganima shi yasa zancan duniyar ana nufin suna son su samu biyu sai Allah ya ce thumma sarafakum anhum minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah thumma sarafakum anhum sai Allah ya juyo kafirai akan ku liyabtaliyakum dan ya jarrabe ku amma duk da haka Allah ya ce walaqad afa ankum Allah ya ce ya yafi to miye ne dan shi a kuma ka zo ka kafirta da sabai ka ce yan mutane Allah ya kyauta to wannan aya tana nuna cewa ashe ku dubi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in sannan yana tare da sahabbansa waɗanda su ma su ne mafi alkhairin mutane bayan annabawa kuma su ne mafi alkhairin sahabbai amma sunna guda umurni na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda aka saba wannan musiba ta shafi har manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai da aka fasa masa kai sannan kuma aka karya hakoransa ɗaya daga cikin hakoransa kamar yadda athar suke nunawa sunna guda ina ga wanga zamani da muke ciki inji Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa to ina ga yanzu da kafirai musulmi suka dauko dokokin kafirai suka dora a kasashen su suka ce da su za su yi aiki suka mai da alqur'ani da sunna gefe kenan yanzu ya za a ce mu samu karfi kun ga abin akwai wahala kuma idan gwamnati ta kasa yin aiki da shari'a a cikin tsarinta to mu a gidajenmu da makarantun mu da cikin gidajenmu da tsakankanin mu mi zai hana mu yi aiki da abin da shari'a ta ce fattaqullaha mastata'tum kun ga akwai matsala sannan kuma ina ga wanda ga cewa ma a watsar da sunna gaba dai sunna guda aka saba ma wannan bala'in yazo ina ga wanda ga cewa sunna ba da ya ce ai aiki da ita ba kala katu ne kun ga dole na rauni ya shafi al'ummar musulmai ina fatan ana fahimta ta to malamai suke cewa kenan sunna guda ce aka saba ma shi yasa ma da suka yi tambaya mi ya aka yi mu muna musulmi kuma muna tare da fiyayyen halitta Allah kuma mu kuma mutane ne nagari na Allah kuma wannan musiba ta same mu Allah ya ce awalam ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha قل هو من عند انفسكم التي ايان زنا مصيبه تساميكم قد اصبتم مثليها kun ka kun abkarda tamkarta akwai maganganu da dama na malamai kan mislai hadin nan tunda su sun kashe 70 sun daure sun abin nan sun daure makafirai mutum 70 su kuma an kashe musu 70 to kaga ba mislai ha bace malamai sun yi bayani ina an ce mislai ha ba ana rufin an ce abu tamkar abu ne ba ana rufin 100% iri daya bane dan haka kinan mislai ha kun kashe 70 kun daure 70 su ku sun kashe muku mutum 70 kinan sai an ka kamanta kamar 72 kenan ko kuma ta fuskar musibar da ta same ku domin ku idan kuka yi kuka da kuka kashe musu mutum 70 kuka daure musu mutum 70 kenan mislai hari su ku mutum 70 ne kawai suka kashe muku amma kuma busu daure muku mutum 70 ba misali to kun ga ashe ku kun fi su samu riba alayati hal dai akwai maganganu na malamai shin adadin ake nufi ko ku ridi da ridi ko ta fuskar bakin ciki ko ta fuskar mi akwai maganganu na malamai wanda mutum ya duba cikin tafsiri insha Allah ta'ala zai gansu almuhimmu dai kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha sai kuka ce tayaya wannan ya same mu sai aka ce qul huwa min indi anfusikum ka ce da su min indi anfusikum daga wajen kawunan ku wannan ya taso an gane ko wato malamai suke cewa lokacin da aka kashe musu mutum 70 aka daure mutum 70 su kafire lokacin da an kai yakin badar to mutum 70 sai wasu suka ba da shawara kamar yadda muka yi gabatu karatu ya gabata cewa wasu suka ba da shawarar waɗanda mutane 70 a fanshe su saboda mi saboda a amshi kuɗi a sai makamai an gane ko sannan kuma a ci gaba saboda daular musulunci tana da buƙatar wato kafuwa tana buƙatar tattalin arziki waɗansu irin sayyidina Umar suka zo suka ce a kashe an gane ko wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shi sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhum ajma'in yana ganin cewa a karbi fansa sayyidina Umar yace a kashe su saboda mi saboda yana ganin idan aka kashe waɗannan mutanen za a san daular musulunci ta yi karfi to amma sai suka karkata wajen a karbi fansa a sai makamai to amma sai aka shardanta musu cewa idan kuka karbi fansan mutum 70 za su kashe muku mutum 70 fa suka ce sun yarda domin mutanen su da za a kashe musu za su yi shahada su je aljanna kuma sun karbi kudi sun samu sun sai makamai an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan waɗansu kuma malamai suka ce a'a qul huwa min indi anfusikum daga wajen kawunan ku ne shi ne saboda kun saba ma umurnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa wannan ya shafe ku waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce babu matsala a'a lalle sun yarda misali wannan zai shafe su a kashe musu mutum 70 to amma ba a gaya musu ta wace fuska ba abin zai shafe su to sai aka kaddara musu suka saba mu umurnin manzo saboda su gane saba mu umurnin manzo hatsari na domin ba za a kaddara musu wannan ba haka kawai sai aka kara musu da wata riba shine su gane saba mu umurnin manzo yana izmintowa babban musiba gare su sun kara darasi kuma sun samu mutane su sun yi shahada sai an kai aljam'u baina wato al-aqwal a wajen waɗansu malamai to wannan shine dai abinda waɗansu malamai suka ce to anan dai abinda zamu fahimta shine cewa ashe za mu zamanto masu rinjaye bayan ma da hujja shine idan mun kasance mun tsaya ma shari'a mun yi aiki da ita gurgurdun ikon mu Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake mu qul huwa min indi anfusikum Sheikh Muhammad al-Amir al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa nan shine ake kira fatawa ko fatwa an gane ko rabbaniya domin akwai fatwoyi na Allah subhanahu wataala duk abin da ke cikin alqur'ani na fatawa ai fatwa ce ta Allah ibn al-qayyim shi ma yana littafi fatawa imamul muftin na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma malamai suna rinka yin fatawoyi musamman na mazhabobi zaka iske akwai littafi na fatawa ta mazhabobi ko ta wani malami a wancan lokaci ko ta yanzu a wani malami mu'asir ko kuma fatawoyi na al-majami' al-fiqhiyya bincike ne mai yawa akan fatawoyi almuhimu dai ga fatawa ce ta sama samawiyya kuma rabbaniya ta Allah subhanahu wataala dan haka bincike ne ga dalibai masu yawa wannan Allah ne da kanshi ya bada wannan fatawa kine in muna son mu gane dalilin raunin mu shine ba mu tsaya mu addini da kyau ba galibi an maida addini hanya ce ta neman abin duniya hanya ce ta cimma wani buri na duniya wanda ba na Allah ba to wannan shike sawar duk wanda yake aikin addini dan cimma wani buri wanda ba na Allah ba Allah ya san shi tana yiwa ka fara kana ganin kamar kana cin nasara shi dan yaudare ka karshe kuma Allah zai tona asirin ka a gane ba addinin ya dame ka ba akwai wata bukata ta duniya da ta dame ka Allah ya yi mu mai kyau to ƴan uwa wannan kenan bayanin da nake son in ce kenan wajen rinjaya ta musulmi domin mas'ala ce za ku ga cewa wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ku ne masu rinjaya in kun kasance mu'minai Allah ya ce za a rinjaya kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli da kaza waɗannan ayoyi duk suna nufin in mun tsaya ma gaskiya shi yasa ma malamai in kuka duba wajen ayar da ta zo a cikin suratul anfal da Allah ya ce walan tughniya ankum fi'atukum shay'an walau kathurat jama'aku ba za ta amfane ku da kun ba ku kafirai dan wasu sun ce mu'minai wasu sun ce kafirai duk dai ne jama'a ba ta da amfani komi yawanta ko ta mumine ce ko ta kafire in ba da izinin Allah ba an gane ko sai yace walau kathurat ba za ta amfani sannan kuma Allah ya ce makafirai wa in ta'udu na'ud idan kun dawo za mu dawo ma'ana kafirai da busu yaki busu ci nasara ba a Badar an gane ko Allah ya ce to kuma in kun ka sake yaka manzo ko yakar manzo sallallahu alaihi wasallam za mu bashi nasara sai ko Uhud ba a samu nasara ba sai wadansu malami sun ka ce in shartiyya ce wadda ba ta da tabbaci ba tana nufin kowane lokaci ba domin inda idza ce to ita ta nufin duk lokacin da sharadin ta zo da jawabi sun tabbata amma in sun ka ce a'a wani lokaci tufidu taqlil tana nufin abin nan ba tabbas bane 100% domin Allah ya ce fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'a kaga fa idza ja'atuhumul hasana idan kikkiawa ta zo musu saboda mi saboda kikkiawa shine abin da yake yawan abko a cikin rayuwar dan adam qalu lana hadhi zasu ce wannan ta mu ce wa in tusibuhum sayyi'a amma idan mummuna ta shafe su saboda galibin ita mummuna ba kowane lokaci take zuwa ba sai zaman to nadir ne shi yasa sai ka gane bambanci tsakanin alhuruf misali na sharti da hurufu kaza wanda malaman lugha suna galibi suna bayanin alfarq baina ta'abir wal asalib akwai alfuruq al-lughawiyya na Abi Hilal al-Askari akwai ash-Shamil fi alfuruq al-lughawiyya na al-Sheikh Abdul Latif Shuwairif da kuma al-kutub al-balaghiyya da take at-tafriq bayna al-asalib wal-kalimat wal-jumal irin littafan ustad al-doktor Fadil Samar Ra'i dalibin ilmi zai nemi wadannan littafai ya karanta su saboda ya gane muhimmancin yasa akai amfani da kalima kaza ba ai amfani da kalima kaza ba a wuri kaza wanda akwai ijtihadi kuma da dalilai wani lokacin malami zai samu dacewa wani lokaci ba zai samu dacewa ba amma malamai sun ka ce wa in ta'udu na'ud in kun dawo za mu dawo sharadi da jawabi bai dace a sai sun yi takhallufi ba amma sai malamai suka ce in kun dawo za mu dawo ma'ana in masu imanin nan suna akan abin da suke Badar ba su saba manzo ba sun ci nasara lalle sun yi kyama al'amarin daga farko amma da suke sun bi umurnin Allah sun ci nasara amma a Uhud abin da ya sa taimakon bai saki zuwa ba irin wancan saboda sun saba sai ka fahimci yadda alqur'ani yake tafiya wallahu ta'ala a'lam yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 241 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malan yace fa in qila idan anka ce al-masubatu sakamako mukhtassatun bil ihsan ta takaita ne daga abin da yake da alaka da kyautatawa fa kaifa qala ya akai Allah yace qul hal unabbiukum shin kuna son in ba ku labari bi sharrin min zalika da sharri mafi sharri daga wannan to kuma wadansu malamai suka ce daga sharri ba mafi sharri ake nufi ba an gane ko domin ayat tana buƙatar bayani mai yawa aya ne ta fara qul ya ahlul kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah wama unzila ilaina wama unzila min qabl wa anna wama unzila min qabl wa anna aktharakum fasiqun qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah to shine ayat tana bayanin cewa mafi sharri an yi muqara ne tsakanin halin mu'minne da halin kafirai koko da mu'minne da kafirai ko da mukomin mu'minne da kuma kafirai to kun ga bai dace a ce bi sharrin ba da mafi sharri a'a da wanda yake sharri domin mu'mini ba sharri bane mukomin mu'mini ba sharri bace halin mu'mini ba sharri bane kina sai zaman to bi sharrin min zalika bari in ba ku labarin abin da yake shine sharri waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a kaddarta mumuna akan bata ko halin mu ba nagari bane ko kuma komo mu a dauke ta ma sharri ce a tunanin ku to bari mu gaya muku hali wanda shine mafi sharri to gana ku mai so ya koma cikin littafin tafsiri ya ga yadda malamai sun kai taujihin wannan aya misali kuma at-tafsirul munir na ustad doktor wahbatu zuhairi da kuma wato al-bahr al-muhit na abu hayyan at-tauhidi mutun ya ga bayane da sauran kuma littafin tafsiri da ban kawo ba ma'ana dai qul hal unabbiukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah kuna so in ba ku labarin mafi sharri ko abin da wanda yake mai sharri masubatan inda Allah sakamakon shi a wajen Allah tunda sakamakon mu'min ne ba sharri bane balle a ce na kafiri ya fi shi sharri qulna za mu ce la nusallimu anna thawaba ba za mu saki ba an gane ko mu ba da gari shine nusallimu nan ba sallama ake nufi ba ba da gari anna thawaba cewa kalima ta as-sawabu sakamako wal masubata da kalima ta masuba sakamako mukhtassun bil ihsan an gane ko ta ke banta ne sai ya maida abin zuwa ga abin nan zuwa ga as-sawaba ba mai da zuwa ga al-masubatu ba domin can sai ce al-masubatu mukhtassatun to nan kuma sai ce anna thawaba wal masubata mukhtassun sai dalibin ilmi kai sa tsammanin yayi kuskure a'a ya maida dhamirin ne zuwa ga as-sawaba ba mai da shi zuwa ga wato al-masuba ba an gane ko mukhtassun bil ihsan cewa
sakamako da kalimata al-thawabu da mal-muthuba ta kebanta ne daga abin da yake kyakkyawa bal huwa al-jaza'u mutlaqan a al-arabci ana amfani da ita akan al-jaza' sakamako mutlaqan sakewawai kenan dukkan su ana amfani da ita wajen kyakkyawan sakamako da mummunan sakamako mallan yace bi dalili qawlihi ta'ala saboda dalilin ko fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun shin an saka makafirai da abinda sun kasance suna aikatawa kaga nan sakamakon kafirai nan hal bi ma'ana tabbat domin nan ba tambaya bace tufidu tahqiq lalle tabbas qad thuwiba al-kuffaru ma kanu yaf'alun kuma yadda yace hal ata'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura ay qad ata'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura kinan tabbas an saka kama kafirai da abinda sun kasance suna aikatawa mallan yace ai hal juzu an sakan ka musu juzu kinan daga aljaza'u ne daga ajazahu wa qawlihi ta'ala kinan da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa athabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya sakan ka muku bakin ciki wato saboda bakin ciki ko bakin ciki akan bakin ciki akwai maganganu masu yawa akan wannan bayanin da mun kai a cikin suratul ali imran a cikin dafu ihamil ittirab an ayatul kitab mun kawo wannan an gane ko aya ta 153 sai Allah ya sakan ka muku to bakin ciki kuma ba abu ne mai kyau to kaga ni sakamako ne kenan an yi amfani da kalima ta asaba kenan yana nuna cewa ko a wajen abinda bai da kyau ana amfani da kalima ta as-sawab mallan yace wa huwa kalafdhil bishara shi ma kamar lafazini na albishara domin wadansu suna cewa kalima ta bishara daga albishara ne shine fatar dan adam to idan aka ba dan adam labari wato gashin jiki o jikin shi zai canza fatar shi zai ta canza to sai wadansu suka ce ana amfani da bishara ne kawai wajen alkhairi don yace wa bashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar an gane ko mallan yace la ikhtisasa lahu lughatan bil khabar as-sar kalima ta bishara ba ta keɓanta bane da labari kawai mai sawa farin ciki bal huwa shamilul lisharri a ita ma ta shafi sharri kamar yadda saba ta shafi sharri qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fabashshirhum bi'adhabin alim kai musu bishara wato da azaba mai radadi an gane ko suratu ali imran aya ta 21 mallan ya kawo an gane ko sannan kuma فبشرهم كما ياتي بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما في سوره النساء كما منافقي بشاره سنه عذاب مي رددي ان غاني كو sannan kuma fa bashirhum bi azabin alim yazo a cikin suratul inshiqaq ba nan dai ne yazo ba don ka adalama mai harda alqur'ani yaji an ce fa bashirhum bi azabin alim ko dalibi mai harda yace a'a an ce suratul ali imran amma kuma shi abin da ya sani a cikin suratu wato abin nan suratul inshiqaq la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun wa idha quri'a alaihim alqur'anu la yasjudun bal alladhina kafaru yukaththibun wallahu a'lamu bima yu'un fa bashirhum bi azabin alim to a cikin inshiqaq akwai shi a cikin suratul ali imran akwai shi daliban ilimi to almuhimmu dai kalima ta bishara bata kibanta ga alkhairi ba da ita da kalima ta thawaba inji malan da kamar kalima ta alkiflu domin an ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi kaga kiflayn min rahmatihi nan ya amfani da shi wajen wato alkhairi amma cikin suratul nisa sai yace man yashfa shafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha kaga sayyi'atan yace kuma sai ya nuna kalima ta kiflu ita ma ana amfani da ita wajen sharri akwai kalima kuma ta gaba ita ce kalima ta wa'ada malamai suke cewa an ce wa'ada ko au'ada cikin sharri ne amma an ka ce wa'ada sai cikin alkhairi to shi ma wadansu malamai suka ce a'a kalima ta wa'ada ita ma tana zakkuwa ma'ana cikin sharri siyaki ne zai bambantawa domin a cikin suratul tauba Allah ya ce wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannama kaga wa'ada yace yayi musu alkawali to wannan sabani ne malaman balaga duk da yake waɗansu daga cikin malaman balaga sun ce a'a dukkan asalin waɗannan kalmomin cikin alkhairi suke amma an yi isti'ara ne ma'ana an yi amfani da su an are su ne don saboda wata bukata kenan kafirai da anka ce hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun kamar gatsina akai musu na cewa an saka kan musu suna tunanin za su samu sakamako na gari amma sai suka karo da mummunan sakamako wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun sannan fa bashirhum bi azabin alim nan ma kamar gatsine akai musu domin an ce bashiril munafiqina kai mu munafiqai bushara sai suka ji dadi sai anka ce bi annalahum azaban alima sai murna ta koma ciki inji malam bahaushi shi ma nan fa asabakum ghamman bi ghammin an kausa sama minne ne saboda sun sa tsammanin za su ci nasara farko amma da suka saba ma Allah sai an kace to an sakan ka musu da wannan to haka kalima ta manya shafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha an zo da manya shafa'atan hasana ya ji dadi shi ko an ka ce wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yana jiran yaji dadi sai an ka ce ya kullahu kiflun min ha sai an kai amfani da ita wajen wato nauyi wanda yake na sharri ma'ana zai samu sakamako na sharri wadansu malamai kuma sun tafi akan wannan to duk da yake akwai maganganu kuma wadansu sun ce a'a an yi amfani da kalima ta bishara alkhairi take nufi amma in dai mutlaqan ne amma in an kai kaidin ta da wani abu na sharri sai ta koma wajen sharri kamar wadansu malamai suka ce kinai an ce bishara cikin alkhairi ne amma in an ce ba alkhairi bane to sai an samu qarina da take juya ta zuwa sharri bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima ko kuma fa bashirhum bi azabin alim kinan sunan azabin alim shi ya nuna ba alkhairi ake nufi ba maganganu ne na malamai na tafsiri kuma da malaman balaga muna kawo su saboda wato amfanin yan uwa musulmi mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 242 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi malan yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu irsalil kitab menene amfanin turo littafi war rasuli da manzo in an ce turo littafi kina ana nufin sabkar da littafi an gane ko kenan sai zamanto ko an yi isti'ara ne ko asalin maganar ma fa'idatu inzalil kitabi wa irsalir rasul amma tunda kalimata ar-rasul tana tare da al-kitab sai malan ya hada su kamar abin da ake cewa wani lokaci na larabci sai a hada kalmomi biyu amma za a gane ko ne za a kaddara mishi shi misali inda yace la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima yan aljanna ba su jin laghwan ya sassan magana wala ta'thiman ba sa jin zunubi a'a nan wala yaf'aluna isman ni amma sai an ka ce wala ta'thima dan in ka zo ka san shi zunubi ba sauraren shi ake yi ba a'a aikata shi ake yi sai ka kaddara shi inji malamai kamar yadda sun ka kawo mas'alar tawazzajjajnal hawajiba wal uyuna ay wa kahalnal uyuna ko kuma allaftuha ilfan wa tibna ala ayi tahal dai na dai dan yi bayani don in uwa su gane ma fa'idatu irsalul kitab dan kakkace mallan yayi kuskure asalin shi ma fa'idatu irsalir rasuli wa inzalil kitab ma fa'idatu irsalil kitab miye amfanin turo littafi domin littafin tare da mala'iku ake kawo shi an gane ko kenan ma fa'idatu irsalil mala'ikati bil kitab ma kana iya kaddara wannan miye amfanin turo mala'iku da littafi su kawo ma manzanni kenan ko kuma ce miye amfanin sabkar da littafi war rasuli kuma menene amfanin turo manzo an gane ko manzo na mala'iki ya kawo mu manzo na mutum kuma manzo na mutum ya isar da sako zuwa ga mutane ila ulaikal kathirin zuwa ga waɗannan masu yawa alladhina qala fi haqqihim waɗanda Allah yace a cikin haƙƙin su wato game da al'amarin da ya shafe su kenan ake nufi anan wala yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra zai ƙara ma da yawa daga cikin wato minhum daga cikin su kafirai ma unzil ilayka min rabbika nana nufin nan kaseeran da yawa daga cikin su ko dukkan su in ana nufin wadanda ba za su yi imani ba dukkan su ake nufi in ana nufin wasu za su musulunta daga baya to kaseeran minhum da yawa daga cikin su kenan wadanda ba za su yi imani ba Allah san ba za su yi imani ba dan mu fahimci mas'alar da kyau kaseeran minhum ma unzil ilayka min rabbika tughyanan wa kufra da yawa daga cikin su zai kara musu abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka zai kara musu tughyanan wato girman kai kenan ko ketare iyaka wa kufran da kafirci ina fata an fahimci ni to sai aya ta 64 a cikin suratu al-ma'ida meye amfanin a turo abinda zai kara musu kafirci malam yace qulna zamu ci fa'idatuhu abinda a fa'idar sa ilzamul hujjati alaihim dan alazimta musu hujja dan kasu zura tashi alkiyama su ce ba a turo manzo ba su kawo hujja ma Allah ya faɗi cewa za su iya faɗan wannan walaula an tusibahum musibatu bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula utiya mithla ma utiya musa aw lam yakfuru bima utiya musa min qabl qalu sihran tadhahara ko qalu sahiran tadhahara wa qalu inna bikullin kafiruna kaga Allah ya faɗa kafirai inda ba aka turo manzanni ba da za su ce a'a Allah da ka turo mun manzanni da mun yi imani ko kafirran Makka sun faɗa Allah ya faɗi cewa da irin haka ta faru da za su faɗa wannan domin Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa ya saukar da alqur'ani an taqulu laula unzila abin nan wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina kinan karahata an taqulu ko Allah taqulu dan kakku ce an sabkar da littafi ga jama'a guda biyu da suka gabace mu kuma Allah baka sabkar mu da littafi ba cikin jahilci muke sai Allah ya sabkar da littafi dan toshe wannan kuma sai Allah ya bayanin wannan cewa dama za su faɗa sun rance cewa inda Allah ya ba su littafi da za su shirya a cikin suratu fatir Allah ya bayanin wannan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa اهدى من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا kaga sun yi rantsuwa cewa in Allah ya ba su mai gargadi zo musu za su zaman to shirye hiye daga cikin shiryayyun al'ummomi amma da manzon yazo ina shi yasa halin mutane ko a yanzu mutun zai taimaka alƙawali 1 2 3 4 5 10 ce maka in abu lokaci kai zan yi maka za to cikin 100 in ba ai anniya ba in lokacin yazo in yayi guda kai sa'a kamar yadda mutane suke a wannan lokaci illa man rahim Allah sai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare wani ba zai yi maka ba saboda lokacin da ya ma alƙawli yana da hali yanzu kuma Allah ya jarbe shi ka zo babu to wannan ba abin zargi bane amma da yawan ƙarya suke faɗa shi yasa abin ya zama to gashi nan in abin ya rikice ba malamman ba ba ƴan siyasa ba ba jagororin ba ba sarakan ba ba du'atikin ba ba munazzamatikil khairiyya ba ba wane ne ba har turawan ma sun kasance sun fi mu ma cika alƙawli shi yasa ai anka ce ma Abu Travai Arab aikin kasashen Larabawa ko anka ce rendezvous African African time wai ma'ana lokaci na Africa in suka bada lokaci duk wai ma'ana an san mu da saba alƙawali in muka yi alƙawali ba za mu cika ba a'a in Allah bai baka iko ba to wannan uzuri ne ya gitta amma kada kai da gangan a ce taro karfe 9 kowa ya san sai 12 za a zo na an san ko ka zo 9 ba za ka same kowa ba to dan haka dai wannan Allah ya ce zai ƙara musu bijirewa to sai malamai suka ce to na abinda ake nufi ilzamul hujja an turo manzanni ba dan bai da amfani ba dan saboda ya zamanto hujja akan su asani نبيو تبجيل الكتاب والرسول دان سبو دا جرم ماوا تبجيل دا بجل يبجلو انغاني كو المبجل ابن جرم ماوا جرم ما للتافي دا منزو فإن الخطاب بالكتاب دومين بياني دا للتافي إذا كان عاما إذن يذا منتو ياشا في كوة والرسول كما شي منذو إذا كان مرسلا إلى الخلق كلهم إن أكا تورا شزوا ومتاني قبان إيا كان ذلك wannan zai kasance afkhama wa a'zama afkhama shine mafi kambamawa wa a'zama kuma mafi girmamawa lil rasuli ga manzo wal mursal da wanda anka tura zuwa gare shi ma'ana girman manzo yana da alaka da girman wato darajarsa shi yasa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake fada a cikin wani hadisi da abubuwan da aka bashi ba a ba wani annabi ba yake cewa wa bu'ithu hadisi ne na sahih al-bukhari da muslim wanda yake cewa wa kana abinna annabi yursalu ila qaumi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma an gane ko an kasance ana tura manzo zuwa ga mutanen shi ke banta tuni ko anka tura ne zuwa ga mutane gaba daya ina fata an fahimci ne kin sai da ban to kamar yadda ayyu suka yi bayani cewa Allah ya tura shi zuwa ga mutanen duniya gaba daya daga cikin khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda maudu'i ne daliban ilimi suna iya bincike khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam khasa'is na alqur'ani khasa'is na lughar larabci khasa'is na al'umma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam khasa'is na al'umma shi a duniya da lahira ko ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duniya da lahira ko khasa'is na wani annabi ko khasa'is ma na wata shakhsi ya ko wani abu bincike ne dubbai zaka iya gabatar da shi domin shakhsiya wanda akwai a duniya ba 100 ba ko 200 ko 1000 a'a akwai malamai masu yawa akwai kuma mawdu'ai da yawa wadanda za a iya fitar da wadannan al-khasa'is dai ayoyi kuma sun nuna shine manzo zuwa ga duniya gaba ɗaya kulli ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira walakinna aktharan nasi la ya'lamun da sauran ayoyi suka yi bayanin wannan ma'ana dai kenan da aka turo shi da littafi ya shafe su saboda in sun bijire kuma bai hana ya zamanto annabin su kuma Allah ya kara mishi daraja kuma wannan bai hana alqur'ani ya zamanto al'umma na duniya gaba ɗaya ko da waɗansu sun ki imani da shi sai ya zamanto manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma sauran annaba yana da ummatul ijaba yana da ummatul da'wa ummatul ijaba sune waɗanda suka karba mishi ummatul da'wa kuma waɗanda an yi musu da'awa amma ba su karba ba ko da sun tsaya akan kafircin su malamai suna ganin annabi Yunus shi kadai ne anka samu al'umma da ta yi imani da shi gaba ɗaya shi kadai ne yake da ummatu wato al-ijaba bai da ummatu ad-da'wa domin mutane sun karba mishi gaba ɗaya babu wanda ya kafirce da shi yana daga cikin khasa'is na annabi wato Yunus kuma dan wannan duk mutane sun karba mishi ba shi ke nuna yafi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daraja ba dan saboda yawan al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam da girman littafin sa da sauran abubuwa da Allah ya kebance shi da su annabi Yunus baya da wannan duk da yake ya ce kada a fifita shi akan sauran annabawa malamai suka ce min babu tawadu' ne ya faɗi wannan saboda tawadu'i nashi ko kuma saboda rikicin da ne ya tashi tsakanin sahabi da wani bayahudi har musulmin ya mare bayahude dan ya ce annabi Musa yafi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan mutumin sahabin ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yafi annabi Musa haka rikici ya mare shi to wannan zai ka rikici tsakanin addinai duk da yake tauhidi guda ne musulunci guda ne amma shari'o'in ne suka bambanta kuma dukkan su annabawan Allah ne amma an san da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine khairu khalqillahi ajma'in dan uwa musulmi lokacin mu yayi muna halin sa insha Allah ta'ala zamu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko insha Allah za mu zo mu ci gaba da karatu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.